إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيوه كان وجه المسلمين شاوكو ديدي جواتن هدو شكرا تجوكو ديا دتري هدو دا أربعين دا بقوي هجرة أن محمد صلى الله عليه وسلم دا برن مكة زوا برن مدينة wanda shine ya dace da biyar ga watan goma shekara ta 2025 a lissafin yan albashi. Muna yi wa Allah godiya tabaraka wa ta'ala da ya hada mu a wannan katafaren masallaci, babban masallaci na juma'a a Masjidur Rahma ko Jami'ur Rahma a wannan gari na Kano mai albarka, don gabatar da gagarumar lakcha cikin jerin gwanan lakcoci da aka yi kusan wata guda da wani abu ana yi da ya shafi ba da kariya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A cikin wadannan lakcoci, wannan lakcha da muka zo yau ita ce khitamu homis, ita ce ta ƙarshe. Wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun, ita lakcin tana da rumfa ainihin wato wani unwani da ake ambatan dukkan lakcocin gaba daya, Qur'ani zalla ko bijire wa Qur'ani. A cikin lakcocin an ba da amsa ga wannan magana kuma mutane sun fahimta, kuma yau za a karasa kammala amsa din insha Allah ta'ala. A yau abinda za a tattauna a kai shine buƙatuwar mai tafsirin Al-Qur'ani zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda ake nufi, shin zai yi a fassara Al-Qur'ani babu hadisi? Zai iya yi a gane Al-Qur'ani ba tare da sunna ba? To yau insha Allah za mu ji amsa daga bakin babban malaminmu kuma qa'iduna, jagoranmu kuma imamuna wa muhibbuna fadilar Sheikh Al-Professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, wanda insha Allah tunda daman magana ce ake akan sunna da hadisi shine sai aka bar masa, tunda kayansa ne gidansa ne. Yau insha Allah ta'ala muna tare da babban kaya da zai mana akan bayani akan manya-manyan jigogi na da'awar mu ta Ahlus Sunna wal Jama'a. An yi ta mun kusus kafin a fara lakcin nan, minti nawa za a yi, awa nawa za a yi? Na ce to kun yi kuskure da kuka sa ni ne mai gabatarwa. Ni dai ba zan iya buɗe bakina in ce wa malam kai awa ɗaya awa biyu ba, malam kai ta dukan abubuwa sai lokacin da Allah ya yi. Allah ya ceci malam, Allah ya ba shi nasara. A tare da shi akwai ɗan uwa Professor Muhammad Muslim Ibrahim, ɗan gwagwarmaya mai shafa wa gemunsa bakin abu don kar a gabar guda. Shi ma insha Allah ta'ala bayan Professor bayan shafa yaro da yake nan matashi. To Allah ya kara lafiya da imani. Insha Allah shi ma akwai nasa gudurin da yake tafa da shi. Kowa ya san irin gudunmuwar da malam Professor Muslim yake bayarwa. Allah ya saka mai da alkhairi, shi ne zai rufe mana bayan bayanai da maganganu masu tsada da za mu samu a wajen Professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo. Ni kawai aikina in gabatar, da lokaci ya yi kawai malam a juyo min da loudspeaker sai in gaya zan yi da ita. Allah ya taimaki malam, Allah ya ba shi nasara, ko kuma Allah ya ba ku ikon saurara da kulle na basira da kuma ganewa.
Amin.
Ah, muna kira ga ƴan social media nan da suke tsaye, duk wanda yake tsaye ya zauna, dan mu ma muna buƙatar mu ga mutanen nan. Yawa kowa ya zauna. Allah ya saka da alheri. Prof faddal mashkura majruha.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعين وانا أولا لوكتشي من البركة إن منا جنسوة الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
بركة مدى سادوة وانا مسلا تيمي البركة مسجد الرحمة لكي نن كندي لهكو
نعم
وانا نغرينا منكنو وانا يمتشينا لهدي
نعم
يومنا شابيو قوات الربيع الثاني هجرا منظور يومنا شاقوك قوات الربيع الثاني هجرة منظور صلى الله عليه وآله وسلم دبو دا دري هدو دا أربعين دا بقوي وانا كميك ديدي دا بير قوات الضوم ميلادية تدبو بيو دا أشرين دا بير منا يوى الله سبحانه وتعالى قديا دي أرى منا لوكتي يبا ملافيا مكسامها لرتر وانا زما دومين تتونا أبين ديشا في الدين مو domin tattauna abin da ya shafi makoman mu ta ƙarshe, domin tattauna abin da ya shafi sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Matashiyar wannan zama insha Allah a gurguje cikin ƴan mintunan da aka bani, za mu yi magana ne akan wato buƙatuwar mai fassara alƙur'ani, buƙatuwarsa zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, zuwa ga hadisan ma'iki sallallahu alaihi wasallam. Abin nufi shi ne, shin zai yiwu mutum ya ɗauki alƙur'ani shi kaɗai ba tare da ya nemi bayanan ma'iki sallallahu alaihi wasallam ba, ba tare da neman abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa ba, na bayanin wani alkur'ani shi kadai kawai yayi wa alkur'ani fassara yadda yake yadda ya ga dama? Ko ko dole ne idan yana so ya fahimci alkur'ani, ya fahimci ma'anoninsa, ya fahimci abinda alkur'ani yake karantarwa, dole ne sai ya koma ga malamin duniya na farko da shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama? Babu shakka amsar a wajen duk wani musulmi a fili take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shine malami na al'umma gaba daya, tun kafar wannan addini har Allah ya nade kasa, shine malami na farko wanda Allah subhanahu wataala ya saukar ma da wannan littafi alqur'ani, ya kuma dora masa alhakin yi wa mutane bayanin abin da ya saukar masa. Wannan Allah subhanahu wataala shi da kansa ya faɗa haka, ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya nada kansa ba, Allah ne ya dada shi a wannan matsayin. Shi yace ya saukar masa da alqur'ani, kuma ya umarce shi yayi wa mutane bayanin wannan abin da aka saukar masa. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Allah ce mun saukar maka da alqur'ani domin kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu, wala'allahum yatafakkarun, watakila sa yi tunani ko dan su yi tunani. Kaga anan karara Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa akwai abin da ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ne alqur'ani. Sannan akwai aikin da ya dora wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya ga alqur'ani, shi ne bayanin alqur'ani. وأنزلنا إليك الذكرى شين القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم شين بيانا النبي صلى الله عليه وسلم سافك هذا أبو بوان يقول أبيه إذا كان الإيمان إلى القرآن بابج ليه والقرآن ذاك إيبا فهذا يا وجبك يدتي وأبو بوان بيني الله يأمتا أولنا آية يا أمتا الذكر شين القرآن يا أمتا البيان شين لتبين للناس ما نزل إليهم saboda haka abubuwa guda biyu ne suka zo a cikin wannan aya akwai alqur'ani akwai kuma bayanin alqur'ani wa aka dora wa alhakin yayi bayani shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan aka bar bayanan annabi sallallahu alaihi wasallam game da alqur'ani to za a shiga dirkaniya za a shiga rikici za a shiga ainihin jayayya irin wanda ba ta da ƙarshe dan kowa zai kawo irin tashi fassarar zai kawo irin nashi bayanin gurgudan yadda kokolwarsa ta garanta masa gurgudan yadda zai dace da san zuciyarsa gurgudan yadda zai dace da bukatunsa wani ma ya kawo nashi wancan ma ya kawo nashi to daga lokacin sai a samu sabani mai yawa shi yasa Allah ya ce ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi ba musaukar maka da wannan alqur'ani ba inji Allah sai dan ka bayyana musu kai musu bayanin abin da suke sabani akan sa wato yayin da ya zanto ana sabani akan wani abu to ana komawa ne zuwa ga bayanin annabi sallallahu alaihi wa sallama akan abin da ake sabani akan sa Allah subhanahu wataala da ya umarni annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi bayanin alqur'ani bayanin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi wa alqur'ani shi ma daga Allah yake saboda Allah subhanahu wataala shine ma abocin alqur'ani saboda haka shi yafi kowa sanin abin da yake nufi da maganar sa to dan haka sai ya sanar da annabin sa bayanin alqur'ani shi kuma ya sanar da al'umma Allah ya turo annabi ya turo malaika jibril zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da shi alqur'ani allamahu shadidul quwa to mai tsananin karfi shine malaika jibril shi ya koyar da annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma shi Allah subhanahu wataala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin shi wannan alqur'ani lace la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana Allah ce kada ka rika motsa harshen ka dan kai gaggawa wajen bibiyar karatun da ake maka yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ake masa wahayi yana gaggawa saboda kudin ilimi ya rika maimaita abinda malaika jibril yake karanta masa na alqur'ani to wajen yin gaggawa din nan yana shan wahala sai Allah subhanahu wataala ya sassauta masa ce la tuharrik bihi lisanaka litajala bi kada ka rika motsa harshenka dan kai gaggawa wajen bibiyar alqur'ani in ana karanta maka inna alaina jam'ahu mun dauki nauyin tattara maka shi a cikin kirjinka wa qur'ana da karantar da kai shi Allah ce ya dau nauyin karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattara masa wannan alqur'ani a cikin zuciyarsa sannan ubangiji subhanahu wataala yayi dauki har ila yau dawainiyar ko nauyin yi masa bayanin abinda alqur'ani ya kunsa thumma inna alaina bayana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana idan muka karanta to ka bi karatun daga baya sannan kuma mu ne muka dauki nauyin yi maka bayanin sa to ashe kaga bayanin da Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin alqur'ani shi ma bayanin daga Allah yake samun sa saboda ka shi ma wahayi ne daga Allah shi yasa muke cewa alqur'ani da sunnar annabi dukkanin su wahayi ne daga Allah ya tabbata a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam Ahmad da Imam Abu Dawud suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala inni utitu al-qur'ana wa mithluhu ma'ahu saurara an bani alqur'ani an bani wani abu kwatan kwacin sa tare da shi to kwatbisliyasa kwatan kwacin sa wajen zamantowarsa wahayi kwatan kwacin sa wajen zamantowarsa hujja saboda haka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ne kamar alqur'ani hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hujja ne kamar yadda alqur'ani yake hujja saboda haka babu ta yadda za a yi mutum ya fahimci alqur'ani fahimta ta daidai ba tare da fadawa cikin irkaniya ba sai ya koma ya bibi maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam hadisansa su ne za su bashi haske akan fahimtar ayoyin da alqur'ani yazo da su zamu dauki wasu misalai saboda lokaci ba zai ba mu dama mu ce komai sai mun ambata ba domin kusan alqur'ani ko ina ma yana buƙatar bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwar annabi ka cokam tun daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya masa wahayi ya bashi manzanci ya bashi annabta ya zama manzo har zuwa komawarsa ga Allah rayuwarsa gaba ɗayanta fassara ce ta alqur'ani komai ka gani tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fassara alqur'ani ya aikace don haka mu a wajen mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara alqur'ani gaba ɗayansa ya fassara shi da maganganunsa ya fassara wani bangare kuma da ayyukansa shi yasa lokacin da aka tambaye na Aisha radiyallahu ta'ala anha game da dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam da halayyarsa sai ta ce kana khuluquhu alqur'an alqur'ani ne dabi'unsa dai kana karanta alqur'ani to abinda kake gani a cikin alqur'ani na umarni da kyawawan abubuwa umarni da kyawawan ayyuka da hadi daga munanan ayyuka to waɗannan su ne halayen annabi sallallahu alaihi wasallam idan mu bada misalai an ce بالمثال يتضح المقال مغانا باتا فتو واسرري فهمتيت سي ان كاو مثالي منتي القراني با زي يو با فهمتيشي يدي يداتي افهمتيشي سي ان كوما غ سنر النبي صلى الله عليه وسلم غ حديثنسا انغنتتو سو زاسو فسرا مكا معنار القران ان با هكا با تو كانك زي تا دوريوا كا شيغا دركانيا ka shiga shirme kai ta kamakami kana yin magana kana warwareta tufka da warwara mu dauki wasu misalai a babin aqida abinda ya shafi aqida Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani yana cewa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinu al-qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun Allah ce ka tsayar da fuskarka ga wannan addini hanifan kana mai karkacewa dukkan wata barna fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha halittar Allah ce shi wannan addini halittar Allah ce da Allah ya halicci mutane akan ta la tabdila li khalqillah babu musanyawa babu canji babu musanyawa ga halittar Allah zahirin wannan ayar in ka karanta shi abinda yake nuna maka cewa mutane gaba ɗayan su da halittun Allah ma ko mu ce mutane kamar yadda ayat ta faɗa fitratullahi allati fatara an-nasi 'alaiha mutane gaba daya Allah ya halicce su ne akan musulunci tun daga haihuwarsu babu abin da zai canza su daga wannan idan muka duba zahirin ayar to za mu samu akwai rudani saboda muna ganin a cikin mutane akwai wanda suke musulmi akwai wanda ba musulmi ba akwai waɗanda za a haife su daga ba su zama su kama wani addinin ba musulunci ba akwai wanda suke musuluncin su kuma fita su bar musuluncin su kama wani addini daban Allah kuma ya ce la tabdila li khalqillah to wanda ya ce alqur'ani zalla ya zai iya ansawa mutane wannan ƙalubalen yayin da Allah ya ce Allah ya halicci mutane akan addininsa shine addinin hanifan wa aqim wajhaka lid-dini hanifan yace wannan tsayawa akan addini akan haka Allah ya halicci mutane muna ganin kuma a cikin mutane akwai waɗanda suke musulunci mafi yawa kuma su ne ma wanda ba musulmin ba waɗanda ba musulmi ba a duniya sun suka fi yawa akan waɗanda suke musulmi muna ganin waɗanda suke musulmi daga baya sukan yarda su bar musulunci to kuma gashi alqur'ani yace la tabdila li khalqillah Allah kuma baya fadar magana ta zama ƙarya in Allah ya yi magana gaskiya ce ba gaskiyar da ta kai maganar Allah wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila ba wanda ya kai Allah fadar gaskiya sannan Allah baya yin magana ta tashi in yayi magana ta zauna kenan to yaya gashi ya ce ya halicci mutane akan addini miƙaƙƙe amma kuma muna ganin cewa mafiya yawancin mutane ba akan addinin miƙaƙƙen suke ba gashi kuma ya ce la tabdila li khalqillah to saboda ka kaga anan in ka dauki dan dirkaniya ka ce yayi maka fassara wannan ayar yaya zai hada ta da abin da ido yake gani mutane suka sani to ba shi da ansa a alqur'ani dai ba zai iya samu ansa ba amma mu da muka yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine Allah ya ce litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim za mu samu ansar wannan tambaya idan ka koma cikin sahihaini hadisin bukhari da muslim hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min mauludin illa yuladu ala alfitra فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يأتي باب ودعك هيفوا فأتي أنا هيفوا السني أكن فترة وإن تتشيرها لتا جم تمن ذا هيفا za a haife shi ne zuciyarsa a wanke farisol babu wani abu da shirka a cikinta zai zo duniya a bisa kyakkyawar fitra da Allah ya halicce da Allah ya halicce shi a kanta fa abawahu yuhawidani daga baya iyayensa in yahudawa ne su mai da shi bai yahudi idan kristoci ne su mai da shi krista idan majusawa ne maguzawa ne su mai da shi ba maguji so saboda haka kaga annan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana abinda ake nufi da fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah ana nufin lokacin da za a haife mutum ana haifiyarsa akan fitra ingantacciya ba ana nufin cewa mutum zai ci gaba da zama akan wannan fitra ko wani irin yanayi ya samu kansa ba zai kafirta ba hadisin annabi ya nuna mana haka wanda da mun tsaya akan zahirin ayar to da mun wato da mun ga cewa ta ci karo da abin da idan mu yake nuna mana wanda yake nuna maka cewa indai zaka fassara alqur'ani to dole ne sai ka koma ka nemi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su za su dora ka akan hanya irin wannan hadisi ya zo a cikin hadisin al-aswad bin sari' wanda ya zo a cikin musnad imamu ahmad da sahih ibn hibban da al-mu'jam al-kabir na tabarani da sunan al-kabir na al-bayhaqi haka nan a cikin al-qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana fada cikin suratul an'am alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun Allah ya ce waɗanda suka yi imani ba su gauraya imanin su da zalunci ba waɗanda su suke da amnu wato su suke da kwanciyar hankali suke da zaman lafiya kuma su ne shiryayyu zahirin wannan ayar yana nuna cewa babu wanda zai samu aminci a ranar gobe kiyama babu wanda zai samu shiriya sai ya zanto bai zalunci kansa ba sai ya zanto babu wani abu na zalunci tare da shi wanda inda a ce haka zahirin ayar yake nufi to kaga babu wanda zai samu kubuta kenan sai waɗanda Allah subhanahu wataala ya zaɓa cikin bayinsa tunda da wahala ka samu wanda bai ko da bai zalunci wani ba zai zalunci kansa ko da bai zalunci wani ba a rayuwarsa zai iya zaluntar kansa domin yayin da ka hana wa kanka abinda zai amfane ta ka zalunce ta ka hana kanka yin abinda zai amfane ka to ka zalunci kanka to kaga ashe kenan babu wanda zai kubuta idan muka tafi akan doran ayar alqur'ani shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da larabawa ne kuma harshen su na larabci bai gurbace ba yayin da suka ji wannan ayar ayyul fariqain ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al amn wa hum muhtadun sai suka tsorata sayyidina abubakar ya ja su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullah ga aya ta sauka an ce waɗanda za su samu aminci ranar gobe kiyama kuma waɗanda su ne shiryayyu su ne waɗanda ba su taɓa samun zalunci tare da kansu wato babu wani abu na zalunci da suka gauraya imaninsu da shi to shi ne suka ce ya rasulullahi wa ayyuna lam yazlim nafsahu wane ne a cikinmu bai zalunci kansa ba wato in ma baka zalunci wani ba za ka zalunci kanka to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu laysa alladhi ta'nun ba wannan zalincin da kuke zato bane alam tasma'u ma qala al-'abdu as-salih inna ash-shirka la dhulmun 'azim ba ku ji abinda bawan Allah nan na kwarai shine Luqman al-Hakim ba ku ji abinda ya faɗa cewa shirka babban zalunci bane wato anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin su zuwa ga cewa abinda ake nufi da zalunci a ayar ana nufin shirka idan mutum ya ce ba zai yarda da fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to to kaga zai dauki ayar a matsayin cewa duk wani zalunci da mutum zai fada cikin sa to zai raba shi da samun rahamar Allah da samun aminci da gobe kiyama da samun shiriya wanda kuma wannan babu wani mai hankali da zai yi wannan da'awar kuma in ba ka koma ga fassarar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a alqur'ani zalla ba za ka samu wannan fassarar ba saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fassara musu zulmun an cewa ba kowane zalunci ba da cewa siyakin ayar zai iya kunsar duka wani zalunci shi yasa sahabbai suka fahimci haka ya nuna musu a zalunci a nan ba kowane zalunci ba ana nufin shirka haka nan za mu ga Allah subhanahu wataala a cikin suratu Maryam yana cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya Allah ce babu wani ɗaya daga cikin ku face ya bi ta cikin ta ita ce wutar jahannama babu wani ɗaya daga cikin ku face ya shige ta kana ala rabbika hatman maqdiya wannan hukunci ne da Allah ya riga ya zartar ya tabbatar babu ja da baya akan wannan hukunci kowa sai ya shiga wuta thumma nunajji alladhina taqaw sannan mu tsirar da waɗanda suka yi taqawa wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya mu bar az-zalimai a gurfana a cikin ta wannan ayar idan muka tafi akan zahirin ta zahirin ayar abinda yake nunawa wato in muka tafi akan mazhabar yan tatsine ko yan qalaqatu ko yan alqur'ani zalla shine babu wani sai ya shiga babu wani dan adam sai ya shiga wuta babu wani dan adam sai ya shiga wuta wannan shine abin da ayat ce wa in minkum illa wariduha alwurud shine shiga kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa game da fir'auna yaqdumu qawmuhu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa alwurdul mawrud fir'auna zai zo yana jagorancin mutanensa ranar gobe kiyama ya shiga wuta da su kaga yace fa awradahum an-nar wa bi'sa alwurdul mawrud kaga ashe alwurud shine shiga wuta haka nan Allah subhanahu wataala yake cewa nasuqul mujrimina ila jahannama yawma idhin wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda yawma idhin wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda zamu ko gargada mujrimai masu laifi a zuwa jahannama a wannan ranar wirdan wato suna masu shiga cikin ta to kaga idan ka tafi da zahirin abin da alqur'ani ya zo da shi ba tare da komawa ga fassarar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ku sai a ce kenan duka wani dan adam a ranar gobe kiyama sai ya shiga wuta sannan daga baya a tsamo shi thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya saboda haka kaga a bisa mazhabar ɗan ƙalaƙatu ba za su shiga aljanna ba sai sun shiga wuta ba za su shiga aljanna ba a bisa zahirin alqur'ani sai sun shiga wuta wanda mu kuma ba mu yarda da wannan fassarar ba saboda ba haka annabi ya yi bayani ba akwai ƴan aljanna akwai ƴan wuta ɗan aljanna zai tafi ɗan wuta kuma wuta zai tafi saboda haka anan ka zo ka ce alqur'ani ya ce kowa zai shiga wuta za mu ce wannan fassarar kace saboda ka komawa zuwa ga fassarar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma da za ka koma fassarar Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata a cikin Musnad Imam Ahmad da al-Musannaf na Abdul Razzaq da al-Kitab ad-Du'a na At-Tabarani hadisin Abdullah ibn Mas'ud yace wannan ayar wa in minkum illa wariduha manzo sallallahu alaihi wasallama yace yaridu an-nasu kulluhum thumma yusiruna anha bi a'malihi mutane za su bi ta kan wuta dukkan su sannan ayyukan kowa ya kubutar da shi Imam Muslim ya fitar da hadisi da wanin sa daga Ummu Mubashir tace ta ji Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yadkhulu an-nara in sha Allahu min ashabi shajari ahadun alladhina bay'u النبي صلى الله عليه وسلم تحتها النبي صلى الله عليه وسلم ياتي باب وندا زي شيغا الجنه عفوا باب وندا زي شيغا وتا daga mutanen da suka yi wa annabi mubaya'a a karkashin bishiya sune ashabu bay'atir ridwan wanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a wanda Allah subhanahu wataala ya yarda da su din nan ce babu ɗaya daga cikin su da zai shiga wuta sai ita ummu bashir tace bala ya rasulullah a a ai wato sai ta tuno wannan aya wa in minkum illa waridha gashi kuma annabi ya ce ba wanda zai shiga daga cikin wadannan mutum 1400 gashi kuma Allah ya ce wa in minkum illa waridha sai ta karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato sai Hafsa ta karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ayar da yake tana gurin kazauni sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ce ai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya sannan kaga wannan hadisin yana nuna cewa al-wurud bayana nufin shiga wuta shiga irin ta azaba ba sannan hadisan da suka zo gaba daya daga annabi sallallahu alaihi wasallama wadanda suke magana akan ƙetare sirati hadisan da suke magana akan sirat suna ishara ne zuwa ga wannan cewa babu wani wanda zai shiga aljanna zai shiga aljanna bayan an gama hisabi bayan an gama hisabi ba wanda zai shiga aljanna sai ya mutu kan sirati sai ya mutu kan sirati sai ya mutu kan sirati ya tsallake ya zato mai imani ne ya tsallake to sannan sai ya shiga aljanna wanda bai yarda da wannan ba to zai dauki ayar a matsayin cewa duk wani mutum sai ya shiga wuta sannan a fito da shi wanda kuma wannan bana jin hatta su ɗan kalakatu za su yadda cewa a ce musu ɗan wuta idan muka koma ta fuskar ibada tsarki da sauransu za mu ga ba za ka iya fahimtar addini kadai da alkur'ani zalla ba dole ka koma zuwa ga fassarar annabi sallallahu alaihi wasallama in ba haka ba ka shiga cikin rudani mu duba inda Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara yake cewa wayas'alunaka 'anil mahid قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين التي سنة تنبيك مدى المحيط وتهيلة جنن الآدى نماتا كوكما ولد جنن الآدى يكفتا قل كتي هو أذن شي توتاني فاعتزلوا النساء في المحيط ku kaurace wa mata fil mahid a wajen fitar al'adarsu ko a lokacin fitar al'adarsu fala taqrabuhunna kada ku kusance su hatta yatuhurna hasse sun tsarkaka fa idza hatta yatuhurna hasse sun tsarkaka fa idza tatahharna to idan sun tsarkaka fa tuhunna min haythu amarakumullah idan muka tafi akan tafsirin alqur'ani zalla ba mu koma ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu ga Allah subhanahu wataala yayi umarni guda biyu yayi umarni inda yace fa'tasilu an-nisaa fil mahid sannan yayi hani yace wala taqrabuhunna hatta yatahurna ce ku nisanci fa'tasilu an-nisaa ku nisanci ku kaurace wa mata lokacin da suke al'ada bil mahid ay fi waqti al-hayd ko kuma ku kaurace musu ta inda suke al'ada idan ka tafi alqur'ani tafsir alqur'ani zalla to sai ka tambayi shi dan kalaka to ya za ka kaurace musu din za a daina zama da su ne a gida daya a saba musu gidajen da za a je a tara su har sai sun gama al'ada ko kuma a'a za a zauna da su a gida daya amma a ware musu dakin su daban ba za a ci kudi da su ba tunda ake fa'tazilu nisa dana al-i'tizal shine ka nisan ka kaurace wa abu wa a'tazilukum wama ta'buduna min dunillah kaga nabi ibrahim ce zan kaurace muku da abinda kuke bauta ba Allah ba to shin anan ana nufin a kaurace musu ma'ana a daina barin su suna shigowa cikin mutane idan mace tana al'ada ko dai a fitar da ita daga gidan ko ma a fitar da ita daga garin gaba daya kai ta can bayan daji bayan gari cikin daji ko ku a cikin gida a samu wani daki a kebance ta wace fala taqrabuhunna kuma kakku matsa kusa da su ana nufin kada ka je inda suke ko ku a aya ake nufi ba na jin dan kalakato zai iya kawo wata aya ba wai molan kan shi nashi fassara ba ya kawo wata aya da za ta yi bayanin al-i'tizal adamul qurban me yake nufi ba zai iya ba duk wanda kalakatu a tambaye shi ya fassara mana fa'tazilun nisaa fil mahid ya fassara wa la taqrabuhunna hatta yatahurna sai dai baka nashi ita tashi fassara shi amma ba daga alqurani ba shi kuma yace qurani zalla tunda kace zalla to ka dauko ayar da ta fassara fa'tazilu wani irin i'tizali ne fala taqrabuhunna menene adamul qurban me yake nufi da rashin kusanta to kaga anan sai dai shiga dirkaniya ya shiga kamakame in baka yi sa'a ba ma ya shiga zage zage saboda babu inda zai samu wata ayar da ta fassara wannan saboda haka in za a tafi akan doran ayar akan yadda suka ce alqurani zalla to duk wanda matarsa take al'ada to kada ya kuskura ya zauna da ita inda take maza maza ya san yadda zai ya nisance ta ya kaurace mata ya nisanta ta daga mutane haka shine aiki da alqurani zalla wanda na tabbata ba wani mahaukacin dan qurani zalla da zai iya wannan yana tare da matarsa suna daki daya suna gaggado daya ma amma kuma gashi ana cewa fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hakanan hatta yatahurna menene hatta yatahurna anan kawai cewa hatta yatahurna har sai sun tsarkaka meye sun tsarkaka duk abinda zaka faɗa tafsirin ka ne ba aya bace ta fassara hatta yatahurna shi dai tsarki amma san tsarki ka wanke wata najasa da ta samu jikinka shin ana nufin idan al'ada ta dauke su je su samu ruwa su yi tsarki irin yadda ka shiga ban daki ka yi ba haya ka yi tsarki ko kuma me ake nufi ba wata aya da zai kawo da za ta fassara hatta ya tsuhurna saboda haka sai dai ya fassara daga aljihunsa shi kuma ya ce alqurani zalla to kaga anan babu zallar kenan to kaga anan sai dai ya shiga dirkaniya ko ya ta kamakame ko ya kawo bayanansa shi da ya ce ba za a karbi na kowa ba sai abin da sai alqurani to amma mu da yake mun yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake bayani muka koma sunnarsa sai muga tafsirin ayar dalla dalla hadisin Anas wanda yana cikin musnad na Imam Ahmad yana cikin sahih Bukhari hadisin Anas dan Malik ya ba mu labarin yadda ma ayar ta sauka cewa yahudu su suka kasance idan mace a cikin su tana al'ada to ba sa zama su ci abinci tare da ita ba sa zama da ita wuri guda a cikin gida sai dai a mata wani ɗakin ta can wata bukkar ta can a je a kai ta a rufe ta a dinga kai mata abinci kamar wata dabba ba za a zauna da ita inda ake zama da sauran mutane ba to shine sai sahabbai suka zo suka yi tambaya ya rasulullahi ga abin da yake faruwa a cikin yahudawa su yahudawa a lokacin suna takama su ne ahlul kitabi su Allah ya ba su littafi don haka sai su zo suka zo suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato suna takama da abin da suke yi cewa saukakken addini ne sahabbai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama shine wa yasalunaka anil mahid da ayat ta bude da shi kaga shi dan kalakatu ma ba zai iya gaya maka waye ne mai tambayar ba tunda dai Allah ya ce suna tambayar ka su waye shi dan kalakatu ya ce qur'ani zalla sai dai ya ce suna tambaye ka su waye ni ma ban sani ba su waye suna dai tambaye shi ba su sani ba a lokacin annabi akwai mushrikai akwai yahudawa akwai nasara akwai kuma musulmi akwai munafukai duk a zamanin annabi akwai waɗannan to wa yasalunaka din suwaye a cikin waɗannan mutanen yahudawa ne nasara ne mushrikan larabawa ne ko munafukai ne ko sahabbai ne ba shi da wata ansa da zai ɗauko daga alqur'ani amma mu tunda mun yarda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisansa su suke fassara mana alqur'ani kana komawa cikin musnad Imam Ahmad da sahih Bukhari zaka ga cewa sahabbai ne suka zo suka yi tambayar kaga wa yasalunaka ay sahaba sahabbai ne suka zo suka yi tambaya yana iya rigima ya ce ai duk inda wa yasalunaka yazo alqur'ani ana nufin sahabbai to kaga anan na farko dai tahaqqabin nan wannan shine ake kira al-musadara ala al-matlub abinda nake jayayya akan da nake jayayya da kai akan sai ya zama kuma shine hujjarka aini ina jayayya da kai akan cewa ina ka samu cewa sahabban ne kaga kai mun hujja da cewa ai sahabbai ne kaga kuma kawo abinda nake maka jayayya akan sa tare da cewa akwai tambayoyin da ba alqurani ba sahabbai ne suka yi ba wa yasalunaka anir ruh قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا بس حابين سكو ونا تنبيه با يهوداوا ne suka zo suka wada musu wannan tambaya to hadisin kada sai nuna mana cewa sahabbai ne suka tambaye annabi kuma sun gaya masa abin da yahudawa suke yi ne idan mace tana al'ada a cikin su ba sa zama da ita ba sa cin abinci da ita suna ware mata wani waje can su aje ta sai Allah ya saukar da wannan ayar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u kulli shay'in illa nikah ku yi mu'amala da su a komai amma banda saduwa ta aure kaga ashe kenan abinda ake nufi da fa'tazilun nisa da wala taqrabuhunna shine kada ku sadu da su القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يبين معنى الآية أما إنك أجيب فسر النبي صلى الله عليه وسلم تو أنا سيريك يتدر كانيا كوك كاتاك فسر الدكتر شيكم حتى يطهرنا أنا نفن أنا نفن جننس يدوت أنا نفن أوكي والجننس نداء فالكي بي الله يفنا حتى يطهرنا فإذا تطهرنا أكو يطهرنا أكو يتطهرنا ya tahurna shine daukewar jinin ta taharna shine wanka amma wannan ba za ka ganshi ba sai ka koma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka koma tafsirin ibn jarir riwaya ali ibn abi talha ali ibn abbas ti idha hatta yatahurna ay taharatu min ad-dam har sai sun tsarkaka daga wannan jinin wa tataharat bil ba kuma sun yi wanka wannan shine tafsirin mujahid da ikrima ده الحسن ده الليث ابن سعد المصري to saboda haka kaga ashe fahimtar ayar kawai ba tare da komawa ga sunna ba to mutum kawai kansa ne zai kulle ko kuma yayi ta shafi fadi haka da muka zo muka dauki ayar alwala da Allah ya magana alwala a cikin suratul maida ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum هو أرجلكم أو تقراء إلى الكعبين إن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه الله سبحانه وتعالى أولاً آية ياتي ياكو ولن سكي إيماني إذا قمتم إلى الصلاة إذا كنت تشزوا قسلا فاغسلوا وجوهكم wanke fuskokinku waye da yakum ila almarafiqi da hannayenku zuwa gwiwar hannaye wamsahu bi ru'usikum kuma ku yi shafa ga kawunanku wa arjulakum da kafafuwanku ku wanke kafafuwanku kenan ko ku yi shafa akan kafafuwanku wa arjulakum a bisa qira'ar nasb wa arjulakum ay waksilu arjulakum ku wanke kafafuwanku wa arjulikum ku yi shafa akan kafafuwanku tunda ya tsafi ne akan رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم او وبارجلكم الى الكعبين زوا بعيد الساو ثم طيا ايانا wannan ayar aya ce a cikin suratul maida sannan kuma aya ce da ta sauka a madina domin suratul maida sura ce madaniya na san hadda qur'ani zalla dan kala kato shi ma haka yake karanta madaniyatu wa hiya kaza 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 saboda haka abun sa shi ma ya yi da madaniya wanda kuma babu sabani a gurin musulmi duka cewa ita salla an farlanta ta tun a makka surori da dama wadanda suka sauka a makka sun zo da maganar salla saboda haka ita salla tun a makka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah har da yayi hijira aka juya masa alqibla ya koma yana kallon baitul maqdis sannan ya dawo kallon alqibla kaga ashe a da can ma ana sallah tun kafin ayi hijira to amma gashi surar da ta zo a ayar da ta yi maganar umarni ayi alwala ba ta zo ba sai a sura madaniya to da can yaya musulmi suke alwala kenan ko suna sallah ne ba alwala sai a tambayi dan kalakatu suna sallah ne ba alwala ko ku suna yin alwala in suna yin alwala ila aya a cikin surori makkiya da ta faɗa yadda ake alwala ko ku a suna yi ne yadda suka ga annabi yana yi kamar yadda muke cewa in yace eh to kaga ya dawo hadisi kuma in yace a ba ta yi yadda to kawo ayar da ta nuna yadda za su suka rika yin alwala a makka in ya ja wannan a ce ai wannan ta Madina ce saboda kaga tun daga nan tunda har ya saki hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to zai shiga dirkaniya ne kawai cikin halaka da bata sannan idan muka duba ayata ta idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum idan kun tashi za ku yi sallah ku yi abin da aka ambata dinna a cikin wannan aya shine alwala to shin wannan alwala alqur'ani a zahirin sa a zahirin alqur'ani in muka ce qur'ani zalla shine duk sanda ka tashi yin sallah sai ka alwala ba magana kana da alwala ba kana alwala dole sai ka alwala alqur'ani bai ce idza qumtum ila salati wa antum ala ghairi wudu'in baku wani abu alqur'ani bai faɗa haka ba sai kawai in za ku yi sallah ku yi kaza ku yi kaza saboda haka in ka dauki zahirin alqur'ani kana dan kalakatu to kada a zo sallah ka ce ina da alwala kawai nemi buta kai alwala in kuma ka shiga musulmi cikin musulmi ka ce za ka yi sallar musulmi duk cewa kai dan kalakatu ma sallar wannan ban sai idan ka samu taka ba wannan dai ta musulmi ce kake in ka ce za ka shiga cikin musulmi kai sallah tare da su da wannan alwala to ya idan ka samu wannan a cikin alqur'ani alqur'ani ta ya qultu bi ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq bai ce idan kuna da alwala tsohuwa ba ku yi da ita wanda mu ba mu da wannan matsalar mu da muka yi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na farko dai mun yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da man yana alwala tun kafin wannan ayat ta sauka yana alwala a makka akwai hadisin imamu ahmad da al-hakim a cikin mustadrak hadisin abdullahi dan abbas wanda ya faɗi lokacin da fatima yar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha ta shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tana kuka lokacin da ta samu labarin cewa mushrikai sun yi gangami sun yi mitin akan cewa za su halaka annabi sallallahu alaihi wasallam da ta shiga wajensa sai annabi ya ce da ita ya fatima ya bunayya i'tini bi wudu'in fatawadda'a ce ya fatima kamun ruwan alwala sai annabi ya alwala kaga ashe kenan tun a makka annabi yana yin alwala saboda haka mu ba mu da wani matsala game da sanin cewa annabi yana alwala tun kafin saukar wannan ayar sannan har ila yau hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna mana cewa wanda aka farlanta masa yin alwala shine wanda ba shi da alwala lokacin da sallah ta za a yi sallah ba wanda yake da alwala ba wanda yake da kari annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisin Abu Huraira yana cikin sahihaini la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah baya karbar sallar ɗayanku idan yayi kari wato alwalarsa ta kari Allah ba zai karbi sallarsa ba har sai ya alwala kaga wannan hadisin karara ya nuna mana alwala tana wajaba akan mutum yayin da ya zanto ba shi da ita lokacin da take wajaba a kansa sanna hadisai da dama na annabi sallallahu alaihi wasallama sun nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi salloli da alwala daya kamar yadda yayi sallah yayi salloli kowace da alwalarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba duk sanda zai alwala zai sallah yakan yi alwala amma an same shi a wani lokaci yayi sallah yayi sallolin sa da alwala daya wanda yake nuna maka cewa ana yin wannan haka nan ayat ta ce wa in kuntum marda aw ala safari in kun kasance ba ku da lafiya ko kuna halin tafiya walam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiban kuka rasa ruwa yayin da sallah ta zo to ku nufi tudun kasa wanda yake mai tsarki famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ku shafi fuskarku ku shafi hannunku daga wannan tudun kasa anan ubangiji subhanahu wataala ya ambaci rashin lafiya a bisa zahirin ayar indai ba ka da lafiya to kana iya yin taimama kenan kowace irin rashin lafiya a bisa zahirin ayar in kuntum marda ba faɗi irin rashin lafiya da za ta sa kai taimama ba ba a faɗi irin rashin lafiyar da za ka sa kai taimama ba. A tafsirin alkur'ani zalla shi ne duk wanda ba shi da lafiya zai iya taimama, sawa'un haka ya ɗan tashi ne, haka da ɗan zazzaɓi kansa yana ɗan ciwo, yana ɗan masa ciwo, haka ɗan hannunsa yana ɗan ciwo, ya yatsansa yana ɗan ciwo, ko ma dai yayin haƙorinsa yana ɗan masa ciwo, in dai ka sunan abin rashin lafiya kawai kai taimama. Dan alkur'ani zalla ya kamata a ce wannan fatawar yake, tunda alkur'ani dai bai ce rashin lafiya wacce take mai tsanani da ba za ka iya amfani da ruwa ba, wanda mun san cewa a sunna ana magana ne akan rashin lafiya wacce za ta hana ka amfani da ruwa. Idan kai amfani da ruwa cutar za ta karu ko za ta yi jinkirin waraka, ko kuma a'a in kai amfani da ruwa za ka samu wata cutar, wata cutar za ta same ka, saboda haka wannan zai hana ka amfani da ruwa. To a lokacin ne taimama ta halatta gare ka. Amma a gurin ɗan ƙalaƙato tunda ya ce alkur'ani zalla, kaga bai kamata ya zo da ƙarin bayani wanda muka same shi a cikin littattafan musulunci ba. Allah ya ce falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. A bisa tafsirin alkur'ani zalla, kafin ma mu zo wannan gabar, aula muslimin nisa in kuntum مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. اللمس شيني شافه وانا انك كوما ديك للتفلقة كلمة لمس تنا في شافه. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. فلمسوه سكتت تباش ثم ذاك او لامستم النساء كوكو كتب ماتا انكتب تفسير بكي لبكي أو لامستم النساء كوكا تأماتا بكسام الوابا سيكوي تيمما. وانا آية سبو نتاقو اللبس باليد إمام الشافعي يهجى لإيتا أكتشي واتبمتشي يا إيدا متيني كيرا الورينا ورورا الوانسا وانا شيني أضعف الأقوال أتشي تبمتشي مطلقا ينا ورورا الوالا. أبس ظاهر القرآني in ka ɗauki shi a zalla, to duk wanda ya ɗan taɓa mace ko ya ne alwala ta kare, saboda haka in ya shiga kasuwa da yadda wata mace ta ɗan taɓa shi sai ya sake alwala. Ya zo kuma nisa nan ba a ce sai manya ba, kowace irin mace, saboda haka yana shiga gida yariyar sa ƙarama oyoyo oyo ta karya mai alwala, ya alwala zai fata oyo ta karya mai aula masu, ya yi magana ka ce masa aula masu bin nisa. To amma aka zo sunna mu mun san wannan tafsirin ba zai ba haka yake ba. Wama ja'ala alaikum fi dini min haraj, duk abin da zai zama da kunci a cikinsa ba addini ba ne. Saboda haka a sunna ta zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da Aisha tana kwance a gabansa, in ya zo zai yi sujjada ya taɓa ta, ta naɗe ƙafarta ya yi sujjada, ko kuma yana sujjada ta lalaba cikin duhu ta ɗora hannayenta akan kafafuwarsa, kaga wannan duk bai yanke sallarsa ba. Saboda ba wannan ne yake nufi da aula muslimin nisa a wannan ayar ba, amma a gurin dan kala kato sai dai yaje jira kansa, amma dole in ya taba ko an taba to sai yaje ya saki alwala. Sannan Allah da yayi magana taimama sai ya ce fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum, ku shafi fuskarku da hannayenku. Amma alqur'ani bai faɗi ya za a yi shafar ba, ce a kai a nufi tudun ƙasa shi ne sa'id at-tayyib mai tsarki, aka nufi tudun ƙasa mai za a yi sai aka ce a shafi fuska. A nan kawai in aka tafi alkur'ani zalla da mazhabar tatsiniya, to kawai idan mutum ya tashi taimama sai ya nufi inda ƙasa take, an juya wani yashi ko tarin ƙasa, kawai sai ya je can sai kuma ya shafa fuskarsa da hannunsa shi kenan. Tunda ai ba a ce alkurani ya ce ya daki ƙasa ya taɓa ƙasar da hannunsa, alkurani bai faɗa ba. Cai fatayammamu, attayammu shi ne ka nufi wuri, kawai ka nufi inda ƙasa take, ka nufa ka taɓa fuskarka ka taɓa hannunka shi kenan. Ya kamata in ƙala ƙato su rika taimama haka, shi ne zalla, alkurani zalla. Sannan fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum, ku shafi fuskarku. wa aidikum, hannu yana farawa tun daga kai dan yatsa har zuwa kafada, sunan shi aliyat. Da kido ma'ajin na luga in ka koma abinda suke maka tarifin aliyat shine daga dan yatsa min atrafil asabi ila al-mankib shine abin nan. Saboda haka kaga a bisa wato qur'ani zanna to imama in ka tashi babu gadar buga kasar kawai in ka je inda kasar take sai kuma ka shafi fuskarka sannan kuma ka shafi hannunka tun daga nan har ka fada. Ban sani ba ko wani ya taba ganin ya suke taimama dai ban taba ganin su ba, amma dai qur'ani zalla haka zaka yi ta yanda annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma abinda yace a hadisin ammar innama yatfika an taqula biyadika hakaza wa an taqula biyadika hakaza thumma daraba biyadihi al-ard darbatan wahida ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هكا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر يجي أبين دي يا إشيكا كوي كبقى قساسة ودايا بقى قساسة ودايا انك بقى سيكا شافي فسكك سيكا شافي حننك زوا 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 أبين سيكا ظاهر كفيك واتو تافكا حننك بازوا كفت أبو بازوا إدنسا باكمر الولابا kafaika tafukan hannu kawai nan zaka murtike shikenan ka gama taimama. Wannan shine koyarwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fassara aya. Shi yasa yazo arwayar Bukhari wa daraba bi kaffihi al-ard wa nafaha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga kasa da hannunsa ya hure koda da wani haki ko wani abu mai cutarwa ya taba ya makare a hannun sai ya hure sannan sai ya shafi fuskarsa da tafukan hannayensa. Shikenan kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin yadda abin yake. Shi yasa yazo a lafazin Abu Dawud da Ibn Khuzaima at-tayammumu darbatun lil wajhi wal yadayni. Saura da miti nawa wallahi ko rubi ban biya ko rubi ah kai ina to bara mu shiga haji. Allah ya ce walillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila, walillahi ala an-nasi hajjul bayti. Allah ya ce ya wajabtawa mutane ziyartar daki shine Kaaba, liman istata'a ilayhi sabila, ga wanda ya samu iko zuwa gare shi. Idan dan alqur'ani zalla ya dauki wannan ayar zai fahimci cewa Allah ya wajabta wa mutane ziyarar daki. Shi kansa dakin dan alqur'ani zalla sai ya nemo mana cewa Ka'aba ce ko sai ya nemo mana cewa ita Ka'aba ake nufi, albayti dai aka ce ba ce Ka'aba ba. Akwai inda Allah ya ambaci Ka'aba da sunanta ko jihadi balig al-ka'bati, amma nan cewa albayt ziyarar daki. To kaga anan sai ya nemo al-ayat da tace Ka'aba ake nufi, tunda ya ce ba ruwan shi da hadisan musulmi, shi nashi bayanin alqur'ani zalla yake. To sai ya nemo wanda na san har ya mutu ba zai samu ba. Sannan zahirin ayar ya nuna cewa Allah ya wajabta wa dukkan wani mai iko ya je ya ziyarci wannan ɗakin. A nan Allah subhanahu wa ta'ala bai ƙayyade wannan hajjin da cewa sau ɗaya a rayuwarsa ba, bai ce sau ɗaya a shekara ba, bai ce sau ɗaya a wata ba. Saboda haka kaga kenan a bisa zahirin alqur'ani yadda kake yin sallah haka za ka riƙa yin hajji wanda Allah ya bashi dama. To duk shekara sai ya je hajji, duk shekara sai ya je hajji, in bai yi ba to yayi zunubi. Saboda Allah a nan bai ce sau ɗaya ba, ko ya ce sau ɗaya? Bai ce sau ɗaya ba, ya ce ya ɗora maka kamar yadda cewa aqimus salata, ai ba za ka ce ka yi sallah sau ɗaya a rayuwarka ka gama ba, ko sau ɗaya a shekara. To haka nan hajji. Amma mu a sunna mun san cewa ba haka ba ne, saboda hadisin da Imam Ahmad da Nasa'i suka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wata rana ya mana huduba, yace ya ayyuhan nas inna allaha kataba alaykum alhajj fahujju ya ku mutane allah ya wajabta muku haji ku je ku yi haji sai al-aqra ibn habis wani daga cikin sahabbai sai ya miƙe yace ya rasulullahi afi kulli am duk shekara sai annabi ya yi shiru ya sake tambaye sai annabi ya yi shiru a karo na uku yace law qultu hala wajabat ولو وجبت لم تعملوا بها او تروي ولم تستطيعوا ان تعملوا بها او تروي ولا ما استطعتم نبي يتي دا دا ناتي ايه دا كتي اكو وتش شيكره نبي يتي دا ناتي ايه دا زما واجبي واجبي وند الله يبا ودوكيا سي ياجي حج كو وتش شيكره يتي كما دا تا زما واجبي ما زاكو ايا با ما زاكو ايا با saboda haka wannan hadisin ya nuna cewa haji sau ɗaya ce rak take zama wajibi a rayuwar mutum in yayi ta to duk wata hajjin da zai yi a bayanta to hajji ce ta tadawuyi wannan hadisin shi ya nuna haka amma da an tafi bisa zahirin alqur'ani zalla to babu wani wanda zai yi hajji ɗaya yace ya sauke farali alqur'ani bai kayyade masa hajjin da ɗaya ba sannan Allah subhanahu wataala a wani guri cewa atimul hajj wal umrata lillah wa atimul hajj ku cika shi haji ku cika shi haji ku cika shi umara anan ubangiji subhanahu wataala ya magana cewa ayi haji cikakkiya amma bai yi bayanin ya ake haji ba ballantana kuma yayi bayanin yadda ake cika ta in an ce ka cika hajjinka yana buƙatar a gaya maka ya za ka yi ka cika hajjinka alqur'ani bai bayyana yadda za ka yi haji cikakkiya ba الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج آيو إن سكي مقالا أكن حج أسكي سورة البقرة لسورة الحج لسيني مقالا أكن وسا أبو بوا نحج أما ما نكبا ثورا كسنة إتتذو تي بيانا حج يدع النبي صلى الله عليه وسلم يجي لتأخذوا عني مناسككم كوكوي كوي أيكن حج كنا غريني أعيك تي ينونا yanuna musu yadda ake to saboda kaga dan talaka to yana bukatar ya dauko bayanan haji a cikin alqur'ani yadda suke in ba haka ba to in ya tashi zai je haji na farko sanya ihrami da zai yi babu shi alqur'ani ya sa kayan sa babbari da sai raunin sa in yi rauni ne ko sai zanna bukar ko ma dai me zai sa ya saka in ma ba hula dai a alqur'ani dai zalla ba faɗi me zai sa ba saboda haka in ya sa ihrami ya zo da wani abu kari a cikin alqur'ani din da yace zalla sannan kada a ganshi a miƙati alqur'ani bai faɗi miƙati ba kada a ganshi a miƙati ko a zulhulaifa ko a juhfa ko a ina ne ma kan mu ganshi a nan duk wani ɗan ƙalaƙato da ka gani a nan jawo rigarsa ka ce me kaka nan ina alqur'ani zalla mu dai akwai sunna da ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya wa dukkan mutanen garuruwa miƙatinsu a nan za su sa ihrami in ya ganshi da ihrami ina ya samu saboda haka ya hajjinsa ta ƴan ƙalaƙato amma ba ta musulmi ba dan wannan da musulmi suke yi abinda suka samu ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan mahduratul ihram abubuwan da aka hana mai ihrami da dama daga cikin su ba zuwa cikin alqur'ani ba kamar sa turare babu inda alqur'ani yayi magana sa turare daura aure ko aura ko ka aurar ko ka aura alqur'ani bai zo da wannan ba ko ka nemi aure alqur'ani bai zo da wannan ba saboda abinda alqur'ani ya zo da shi shine maganar aski shine maganar aski sai maganar kusantar yali da sauransu faman farada fihinna alhajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj su kansa tantance watannin hajjin dan Allah ce alhajj ashhurun ma'lumat bai fadi wadannan watanni bane a sunna ne aka fadi shawwal zulhijja abina aka fadi shawwal zulqa'da zulhijja wadannan sune watannin hajji a sunna da suka zo daga shawwal ake iya yin haramar aikin haji sannan sauran ayyukan aikin hajjin rukunansa gaba daya suna kasancewa ne a cikin goman farko na Zulhijja wannan duk sunna ce ta zo da wannan bayanin ahadisai ne to dan kala kato ban san inda ya samu shi ya shiga cikin tawagan musulmi ya je ya haji a cikin wannan watan ba ya kamata ya nemo ashhurun ma'lumat a gunsa sunna dai ita ta yi bayaninsa kamar yadda Allah ya kamar yadda ta yi bayanin minha arba'atun hurum al-ashhurul hurum da Allah ya ce akwai watanni hudu masu alfarma a cikin watanni goma sha biyu sunna ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana waɗannan watanni ne ce zulqa'da zulhijja al-muharram sai rajab waɗannan su ne watanni. To akwai wani ɗan ƙalaƙato na duniya da ya ce shi yana ganin waɗannan watannin ma a cikinsu za a yi hajji. Akwai wani ɗan ƙalaƙato ne na duniya, Ahmad Subhi, wanda shi ya ce shi yana ganin hajjin a raba shi a cikin watannin, wasu su je su yi a wata na farko su dawo, wasu su je wata na biyu su dawo, wasu tunda an ce ashhurun ba ce aka yi kwana goma ba, musulmi suna yi a kwana goma ne. Za ka iya yin ihramin hajji amma ba za ka fita hajji ba sai daga ranar tarwiya za ka fita, sannan ranar tara ka je ka yi sauran arfa, sannan ka dawo rana ta goma ka yi sauran rukunan hajjinka. Haka yake a cikin musulunci. To amma dan alaƙato tun da ya ci Qur'ani zalla sai ya nemo inda waɗannan suke, ko kuma ya zo ya yi nashi bayanin tun da ya ce baya san na annabi, ya zo da nashi daga Al-Qur'ani zalla sai da za a yi hajji. Allah kuma cewa wa atimul hajja wal umrata billah. Akwai maganar dawafi, wal yatawafu bil baitil atiq, inna safa wal marwata min sha'airillah, faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima waman tatawwa fa inna Allah shakirun alim. Duka waɗannan Al-Qur'ani ya zo da su a dunkule, ce ku je ku yi dawafi, bal yatawafu bil baitil atiq, ku yi dawafi a ɗakin nan tso, da ɗaɗɗan ɗakin nan tso, ɗakin nan tsoho. Wani ɗaki ne? Al-Qur'ani kawai ya faɗi baitul atiq, an sani annabi ya je ya kewaye Ka'aba ne, ita ake nufi, amma a sunna aka gane wannan. Saboda haka ɗakin ƙauyensa ake nufi, ɗakin babansa ake nufi, me ake nufi? Sai da ya ga dama ya fassara, tunda ya ce baya son bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan zagayen nan da zai yi ɗakin Ka'aba, guda nawa zai yi, ta ina zai fara, ta ina zai ƙare, ya zai sa ɗakin Ka'aba a damansa zai sa shi ko a hagunsa zai sa shi? Mu dai musulmi muna sa shi a hagu ne. Saboda haka shi sai ya ga cewa to hagu ai bai kamata a ce hagu ba, a san da mama na ai tafi daraja, shi ya da yana karamtiya, mutane suna yin nan shi yana yi wannan. Saboda haka sai mu ga daga ina zai fara, ko daga ina ma zai fara, kuma ko nawa yayi ma kenan. To sai ya fito yawo mutane bayani, mu ga masu shiga addinin sa haka, addinin bankaura, addinin shirme, addinin irkaniya, addinin bata. Saboda haka da za mu shiga ayoyin Al-Qur'ani da dama za mu ga cewa ba za su fassaru ba. Wannan a cikin ibadat muke, za mu shiga cikin mu'amalat, za mu shiga cikin halal da haram, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba, wani irin ciniki ne Allah ya halatta? Al-bay'a dai Allah ya ce ciniki. Saboda haka kaga a gurin ɗan ƙalaƙato duk wani abu na ka saya na sayar maka kawai ya halatta, tunda al-bay'a ne ciniki ne. Haka in giya ce mutum yake sayarwa, in naman alade yake sayarwa, in gumaka yake sayarwa, ai duk sunan shi albay'u, ciniki ne, ka saya na sayar maka, ba shi kenan ba? Saboda haka ahallallahu albay'a, gurin ɗan ƙalaƙato duk wanda ya halatta, da sauran nau'uka na ciniki da dama waɗanda sunna ta zo ta yi bayanin haramcinsu. A gurin ɗan ƙalaƙato arriba, mecece riba? Allah cewa arriba, arriba shi ne annama, aziyada, ƙaruwa. Amma me ake nufi da ribar? Al-Qur'ani bai yi bayanin yadda riba take ba. Annabi shi ya bayani yadda riba take. In ka ce ɗan ƙalaƙato yi min bayanin riba, sai dai ya kawo, ko dai ya kawo na musulmi, ya kawo fassarar musulmi da suka samu daga sunna, ko kuma kawai ya ɗirkaniyarsa ya molan kaɗinsa. Amma dai Al-Qur'ani ba zai iya samo wannan ba, da ya ce Al-Qur'ani zalla. Babu ta yadda za a yi ka bauta wa Allah da Al-Qur'ani zalla. In muka tafi a kan haka, to za ka ko musulmi zai koma wani irin arne ne, arne ne mai lasisi, ba zai taɓa zama musulmi ba. Ya dai ce zalla, ya yi watsi da annabi sallallahu alaihi wasallama, to Al-Qur'anin ma ya yi watsi da shi. Babu lokaci, dole in tsaya a nan. Abinda muka faɗa na daidai, Allah ya bamu dada. Abinda muka yi na kuskure, Allah ya bi mana. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fadilat Sheikh Dr. Muhammad Sami Umar Abu Abdurrahman hafidhahullah wa barakatuh. Allah ya saka mana da alkhairi. Allah kuma ya bashi lada. Allah ya biya bukata. Allah ya ƙara mana fahimta. Malam ya ƙarƙare bayanansa a cikin awa ɗaya. To, malam ya ɗan taɓa ɗan abin da ya taɓa. Malam ya dakata a cikin awa ɗaya da minti biyu daidai. Ba a gama ba, amma dai muna fatan an samu wata munasabar. Wala'allah insha Allah malam zai ƙarisa mana. Wannan ita ce aqidar Ahlus Sunna wal Jamaa. وبها ندين الله تبارك وتعالى da ita ce muke bauta Allah tabaraka wa ta'ala kuma da ita muke neman Allah ya dauki ranmu mu mutu akan ta bi mashiyatillahi ta'ala amin kenan a ƙarshe mun fahimci cewa ba yanda za a yi mu gane alqur'ani mu fahimce shi sai mun karanta sunna sai kuma sunna ta yi mana sharhi na alqur'ani imamu shafi'i Allah ya masa rahama yake cewa duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci da shi kullu ma hakama bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama fa huwa mimma fahimahu min al-qur'an duk abinda kaji annabi yayi hukunci da shi duk bayani da kaji manzo Allah ya faɗa duka komai to yana daga cikin abin da annabi ya fahimta a cikin al-qur'ani ashe kenan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yana sharhi ne da bayani akan abin da Qur'ani ya zo da shi ba su da bambanci shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yake cewa as-sunnatu tufassiru al-Qur'an ita sunna ita ce ai take fassara al-Qur'ani kenan ma ba za ma ka iya fahimtar al-Qur'ani ba idan baka karanta sunna kuma a dabi'ar mutane Allah ya yi dan adam kullun idan akai magana yakan buƙaci sharhi da bayani mutum dan uwanka in yayi magana kana buƙatar ai maka ƙarin bayani to ina ga Allah idan yayi magana a cikin alqur'ani mai girma kaga ai akwai buƙatar mu nemi sharhi shi yasa Allah ya turo manzon Allah ne dan yayi sharhi Allah ya ce mun saukan maka da alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi kaji qur'ani ba litubayyana lin-nasi wa anzalna ilayka dhikra ita ce ayar da mallam ya fara budewa cikin lecture na mun saukan maka da alqur'ani shine az-zikr dan me litubayyana lin-nasi dan kai wa mutane bayani ma nuzila ilayhim abinda aka saukar musu to ya za a yi a raba alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi guda daya da zai dada wayar mana da kai akan cewa su fa sahabbai sun fahimci cewa magana annabi sallallahu alaihi wasallam fa ita take bayani alqur'ani riwaya ta zo cikin sahih bukhari kitab at-tafsir tafsir surah at-talaq wani mutum ya zo gurin abdullahi ibn abbas yana masa tambaya sai tarar da imam abu huraira a tare da abdullahi ibn abbas suna wuri guda sai ce nazo in tambaye ka ne menene hukuncin matar da mijinta ya mutu kuma bayan kwana 40 sai ta haihu sai abdullahi ibn abbas ya ce da shi akhirul ajalain za ta zabi lokaci guda biyu mafi tsawo duka waɗannan lokutan guda biyu qur'ani ya zo da su a cikin suratul baqara Allah ya yi magana akan duk macen da mijinta ya mutu kuma mijinta ya mutu kuma wai zaruna azwajan aka bata a matsayin mai takaba za ta yi zaman wata hudu da kwana goma ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra kaga wannan Allah ne ya faɗa shikenan sai kuma a cikin suratul talaqi Allah ya ce wa qulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna duk masu ciki qulatul ahmal ajalin su iddar su shine su haihu to can qur'ani ya ce duk wacce mijinta ya mutu ha za ta yi wata hudu da kwana goma nan kuma qur'ani ya ce duk mace mai ciki idan ta haihu to ta gama iddarta to kuma akwai idda ta mutuwa akwai idda ta me ta shikan aure da haka wannan bawan Allah ya zo a yi masa bayani ya zai ibnu abbas ya ce sai ta zaɓi lokacin da ya fi kowanne tsawo sai shi mutumin sai ya ce a to ai ni na karanta a cikin alqur'ani Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna yake challenge ibnu abbas abu huraira ina abu huraira yana gurin sai ya ce da shi ibnu abbas ana ma abni akhi ni ina tare da dan uwana da ya faɗi wannan magana ibnu abbas sai ya ce ina kurayf yaronsa yace gashi yace tafi wurin ummu salama mata annabi ne sallallahu alaihi wasallam ka je ka tambaye ta me annabi yayi hukunci ka dira Allah aya fa aka kawo yace ka je wurin ummu salama ka tambaye ta me annabi yayi hukunci akan macen da mijinta ya mutu kuma ta haihu bayan kwana 40 ya za a yi ana gaya wa Ummu Salama take cewa ai Subai'atu bintul Harith al-Aslamiyya Subai'atu al-Aslamiyya ai an kashe mijinta da ya mutu bayan kwana 40 ta haihu kurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mata aure sai tace mutane biyu sun zo suna neman ta da wani saurayi matashi da kuma wani dattijo manzon Allah bayan kwana 40 din ne ya mata aure Quraybu ya tashi ya je ya gaya wa Abdullahi ibn Abbas abin da ya dame ni anan shine a ashe ko sun karanta aya ta alqur'ani idan sun yi jayayya a ciki suna buƙatar me suna buƙatar sharhin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yanda za a yi ka karanta qur'ani ka gane shi babu hadisi kuma in banda ma rashin hankali da shirbici da dimuwar kai ba yanzu kai ka zo ka dauki qur'ani kana karantawa to wannan fassarar da kake tunda ka ce qur'ani zalla wannan fashin bakin fassarar da kake haka Allah ya faɗa wannan bayanin da kake daga ina yake yaya zaka hana mutane su saurari bayanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma kai ka zo ka dauko qur'ani mai bugun dutse kana karantawa kana fassara ba ruwanka da aya ba ruwanka da hadisi an kalima bai dauka ba dan haka ƴan uwana ku fahimci cewa ɗan bid'a yanzu abinda ya faru shine sirrin guda ɗaya ne sun fara losing constituency ne sunna tana tafiya sunna tana tafiya kamar gobarar daji ba sai na yi sharhi da bayani ba dan haka bari su kirkiro wasu fitintinu waɗanda za su dauki hankalin mutane su hana mutane aiki da wannan sunna in banda abun mamaki ba wannan fa cewa hadisan manzon Allah bola ne hadisan manzon Allah maganganu ba irin batanci da bayan annabi amma shi wannan bai zama yayi laifi ba dan haka ku kula ku riko da sunna ku riko da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku riko da sahabbai da abin da sahabbai suka karantar wannan ita ce da'awar ahlus sunna kuma wannan akai muke kuma akai zaman bauta Allah kuma kai muke neman Allah da kiran insha Allah insha Allah ku yi hakuri dan sauran lokacin da ya saura mana akwai manyan mutane da suka zo wannan guri cikin manyan malamai matasa waɗanda suke masu taimakawa wajen gudanar da sunna wannan gari sun zo wannan guri da kuma manyan ƴan kasuwa duka sun halarci wannan guri muna musu fatan alkhairi da addu'a Allah ya saka musu alkhairi a cikin su akwai imam wannan masallaci Professor Salis Shehu hafizahullahu wa ra'ahu gashi a zaune ya zo Allah ya saka mai da alkhairi babban malamin mu Sheikh Dr. Nasir Yahya shi ma yana wannan guri da babban limami shi ma ɗaya cikin limamu wannan masallaci Dr. Abdullahi Muhammad Getso shi ma yana wannan guri Alhaji Basir Yusuf Fantiya shi ma yana nan Sheikh Muhammad Awal Abu Maryam shi ma yana nan ɗaya daga cikin masana sunna ɗaliban ilimi kuma malamai masu karantarwa madda suka gama jami'ar musulunci ta Madina akwai Malam Abdulrazak Uba Musa shi ma yana nan akwai Sheikh Bashir Kabir Bashir Bello Abdulhamid kenan hayaki akwai Dr. Suleiman Mahmud Al-Misri akwai Muhammad Sheikh Muhammad Sani Khamis shi ma yana nan akwai Alaramma Al-Qasim Abdurrahman shi ma yana nan akwai Dr. Sunusi Ramadan shi ma yana nan akwai Sheikh Abubakar Abdulsalam baban Gwale shi ma yana nan akwai Alhaji Yahya Adam Mai Kifi wanda ya gina wannan masallaci hafizahullahu Allah ya saka mai da alkhairi akwai Dr. Abdulkadir Adamu Isawa gashi a ɗaya hannun nawa wanda ba na dama ba shi ma gashi muna da wani shi a nan sannan kuma insha Allah abu na gaba akwai Abu Haisam na yi bayani akan su insha Allah duka dai suna nan da wanda ba zan iya bayani akan su ba gaskiya ai mun afuwa saboda ba na iya gani ta bayana sai ta gaba kawai nake gani insha Allah ta'ala za mu kira Dr. Abdullahi Muhammad Getso za mu ba shi dama dan ya zo ya zauna wannan kujera shi ma dan ya gabatar da ta'aliki insha Allah ta'ala na minti biyar a matsayin sa na wato limami a wannan masallaci kuma wanda yake shi ma ana buƙatar a ji wani abu a bakin sa Sheikh idan kana kusa muna fatan ka zo ka dan isar da sakonka Allah ya saka da alkhairi malam bismillah